This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da yau ranar Alhamis 3 ga watan Disamba na shekara ta 2015. Ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran.
To Sarfil, hukumomin birnin San Bernardino a jihar California sun ba da sunayen mutanen nan guda biyu da suka kai farmaki jiya suka kashe mutane da yawa. Ingila ta fara fatattaka ISIS bayan da majalisar dokokin ƙasar ta amince mata ta yi haka. An cako wasu manyan jigogin FIFA guda biyu da suke da hannu a badakalar cin hanci, sannan an canja hukuncin da aka yanke wa ɗan gudun fanfalakin na Afirka ta Kudu Oscar Pistorius.
Kanin labaran kenan aka ji. Wasu 'yan ƙuna baƙin wake da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari a ƙasar Kamaru.
Wannan bakin wake guda biyu suka kwance wa mai a jikinsu a wajen da 'yan yawon bude idanu suke zuwa shakatawa wanda ake kira waza. Sun kashe mutane guda shida da 'yan kunan bakin waken guda biyu.
Haka kuma muna ɗauke da rahoto akan matsalar cin hanci da rashawa da suka yi wa ƙasashen Afirka tutu, ciki kuwa har da Najeriya. Wasu masu tarshi sun tofa albarkacin bakinsu akan wannan lamari. Haka kuma muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, barkanku da wuni. Hukumomin birnin San Bernardino na jihar California da ke na Amurka sun tantance sunayen mutane guda biyu wanda suka kai wani farmaki da bindigogi jiya a kan wata cibiyar kula da mutane masu fama da nakasa, inda har mutane 14 suka rasa rayukansu, wasu 17 kuma suka samu raunuka iri-iri. Su mutanen biyu da babban sufetin 'yan sandan wannan birnin na Bernardino, wato Gerard Baguan, ya bayyana sun haɗa da Said Faruk, ɗan shekaru 28 da haihuwa, wanda haifaffen Bamirke ne, da kuma wata mace mai suna Tashfin Malik, ita kuma 'yar shekaru 27 da haihuwa. Sufetin 'yan sanda ya ce mai yiwuwa ne mutanen da wato shi mutumin da ko matar, ko dai mata da miji ne, ko kuma suna shirin su yi aure. To amma kafofin watsa labarai aƙalla guda biyu da suka haɗa da kamfanin dillancin labarai na AP da kuma jaridar Los Angeles Times sun ce Said da Tashfin mata da miji ne, har ma sun taɓa haihuwa. Mista Burgon ya ce shi Faruk ɗin ma'aikacin sashen kula da lafiya ne na ƙaramin hukumar mulki ta San Bernardino, wanda a lokacin da abin ya faru a jihar din yake cikin masu shiryawa cibiyar kula da nakasassu hidimomin Kirsimeti. An ce Faruk ya bar wurin a lokacin da ake cikin wannan shirye-shiryen ne a fusace, ya je ya dawo da ita Tashfin din, kuma kowannensu yana ɗauke da tarin bindigogi da albaru sai iri-iri.
Jiragen saman yaƙi na Ingila sun fara fitattakar sansanonin mayakan ISIS da ke Siriya. Sau'i kalilan bayan da majalisar dokokin Birtaniya din ta amince da ɗaukan wannan matakin na yaƙar 'yan ta'addar. A yau ne ma jami'an tsaron Ingila suka tabbatar da cewa lallai jiragen yaƙin na Ingila sun taso daga sansaninsu da ke Cyprus. Suka je suka kai hare-haren a kan sansanonin da ke Siriya, kuma suka dawo nasu sansanin lafiya. Sai dai jami'an tsaron da suka ba da bayanin, waɗanda suka nemi kada a bayyana sunayensu, ba su ba da wani cikakken bayani game da wuraren da aka kai harin ba, balle kuma ɓarnar da aka yi wa 'yan ta'addar. A wayoyi 10 aka share ana tafka muhawara jiya a majalisar dokokin ta Ingila, wanda bayansa ne majalisar ta amince da buƙatar da Prime Minister David Cameron ya gabatar na a bar Ingila ta shiga yunƙurin da ƙasashen duniya ke yi na yaƙar 'yan ƙungiyar ISIS ɗin.
To muna ba ku labaran duniyar nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi amfani da jawabinsa na shekara-shekara kan halin da ƙasa ta shi take ciki wajen yin kira kan kasashen duniya su hada karfi su yaƙi da ta'addancin da ke aukuwa yanzu a kasar Sham wato Syria. Sai dai kuma a cikin wannan jawabin da ya gabatar a majalisar dokokin da ke can birnin Moscow, shugaban ya fito ɓalo-ɓalo yana zargin kasar Turkiyya da cewa tana sayen man fetur daga wajen su 'yan ta'adda din. Ya ce muddin kuma ƙungiyoyin ta'addanci suna samun kuɗaɗen shiga fa, to ya ƙasar za ta yi wuya. Dangantakar Rasha da Turkiyya dai ta yi tsami sosai bayan da jiragen yakin Turkiyya suka kakkaɓo wani jirgin yaƙi na Rasha a cikin watan jiya a can kusa da inda Turkiyya ta yi kan iyaka da Siriya, inda yanzu haka ita Rasha ɗin wacce ke goyon bayan shugaban Siriya Bashar al-Assad ke yaƙar su masu adawa da shi.
Ma'aikatar shari'a ta ƙasar Switzerland ta ba da sanarwa cewa an cafke mataimaka biyu na shugaban FIFA da suka haɗa da Alfredo Howitt da Hon Angel Napod a cigaba da ake na farautar masu hannu cikin badakalacin hanci da rashawa da ake addabar hukumar ta ƙwallon ƙafa ta duniya. Ma'aikatar shari'ar ta ce jami'an biyu sun so su yi jayayya da ƙoƙarin da aka yi na maido da Amurka don yi musu shari'a. Jami'an na Switzerland sun ce Amurka na tuhumar cewa waɗannan jami'an biyu na FIFA sun karɓi cin hanci na miliyoyin daloli. Mr. Napud da Mr. Howitt dai na cikin jerin jigajigan FIFA da Amurka ta daɗe tana farauta a sanadin gagarumin almubazzarancin da aka yi a cikin hukumar ta FIFA.
Kotun ɗaukaka ƙararraki ta Afirka ta Kudu kuma ta ce ta samu hamshaken ɗan gudun famfale kenan da ke da nakasar kafafunsa na ita Afirka ta Kudu wato Oscar Pistorius da laifin kisan kai kuma na ganganci, wanda wannan yake nufin cewa kotun kenan ta canja hukuncin da aka taɓa yanke mishi a can baya na laifin yin kisan kai amma ba da aniya ba. A yau ne kotun ɗaukaka ƙararrakin ta bayyana wannan sabon hukuncin da ya canja wanda aka yanke mishi bara dangane da kisan budurwar shi River Steenkamp. Alƙalin kotun Eric Leach ya ce ko da Pistorius ya ɗauka wanda ya auna yana harbi wani da bai sani ba ne kuma ya san cewa budurwarsa tasa ce yake harbi, duk ya san abin da yake aikatawa ba daidai ba ne kuma abin na iya kaiwa ga asarar ran wani. Saboda haka cewar alƙalin ba wani tasiri a kan wanda aka kasancewa wai wanda aka sani ne ko kuma wanda ba sani ba. To yanzu da yake laifin kisan kai na ganganci ne aka yanke mashi kuma laifi ne da aƙalla yake ɗauke da hukuncin ɗaurin shekaru 15, yanzu a sake mai da maganar a kotun farko domin a sake yanke wa shi Pistorius ɗin wani sabon hukunci.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wasu 'yan mata da ake zaton 'yan Boko Haram ne sun kai hari a wani wajen da 'yan yawon bude ido ke zuwa shakatawa wanda ake kira Waza. Ga rahoton wakilin Garba Awal daga Kamaru.
Gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin Yahu Bakari ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke babban birnin jihar Marwa na yanda 'yan kunnen bakin wake guda biyu suka kwancewa mai a jikinsu a wajen da 'yan yawon bude idanu suke zuwa shakatawa wanda ake kira Waza. Sun kashe mutane guda 6 da 'yan kunnen bakin waken guda biyu, sannan na ukunsu kuma shi kan zaratan sojojin nan na kasan jamhuriyar Kamaru biyar sun samu nasarar kashe shi kafin ya tadawa man da ke jikinsa. Mutane 9 kenan suka sheka barzawo. Shi ma ministan labarai kuma kakakin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru Isa Cirewa Bakari shi ma cikin jawabinsa ya ce
parmi les ennemis neutralisés on compte notamment le nommé Alhaji Gana.
Yanzu dai kasar ta Kamaru ta cance shugaban 'yan Boko Haram na kasar mai suna Abba Gana, wanda shi ne yake jagorantar hare-haren da ake kaiwa a faɗin kasar baki ɗaya, kuma ya ce dakarun tsaron kasar Kamaru da dakarun tsaron kasar tarayyar Najeriya suna aiki kafaɗa da kafaɗa a tsakaninsu domin cimma buri na gamawa da 'yan ta'addan Boko Haram. Sannan ya ci gaba da cewa wannan lamari da ake fama da shi na hare-haren 'yan Boko Haram yanzu dai zai zama tarihi a kan iyakokin kasar guda biyu. Sadai hannun kuma an samu gawan mutane guda 7 a gonar wani ɗan ƙasar tarayyar Najeriya amma mazauni a wani ƙauye da ake kira Yabasi a jihar Littoral. Kan haka ne gwamnan jihar Littoral Jedone Ibadebuwa ya kai ziyaran gani da idanu domin ganin irin abin da yake wucewa a wannan gonar wanda take da tazaran kilomita 200 daga babban birnin jihar Duwala. Gwamnan ya ce
rapidement sécuriser le secteur d'une manière.
Wannan mutumi dai a halin yanzu ya arita kare amma jama'an da suna ci gaba da bincike domin gano gaskiyar lamarin. A halin yanzu dai ga wakin guda bakwai suna hannun ƴan sandan kwana-kwana domin yi musu binciken kwakwa. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Mugargade mai gina la min mugunta to
gargade mai gina la
kannan tsoro na lamin mugunta
ku gargade mai
gina lamin mugunta kai dai mai gina lamin mugunta to ka gina daidai kaulinka wata kila fa kai ka fada mu gargade mai gina lamin mugunta
gargade mai gina
lamin kwabe mai gina lamin mugunta
ko gargade mai gina
lamin to a gaida Garba Awal. Cibiyar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa da ake kira Transparency International a turanci ta fitar da wani rahoto kwanan nan wanda ke nunin cewa cin hanci da rashawa sun yi wa ƙasashen Afirka katutu musamman ma a Najeriya duk wanda kokarin yakar matsalar da ake yi. To koyaya masana ke ganin wannan batun? Wakilin mu Nasir Adamu Elhikaya ya ji ra'ayoyin wasu masu sharhi.
To in suna da wuka da nama sai mu kyalisi sai san kashe kasar gaba daya.
Nan ma dai tuna bayani ga yadda shugaba Buhari ke togaciyar kodi Najeriya ta kashe cin hanci da rashawa ko matsalar ta kashe Najeriya. Rahoton cibiyar yaki da cin hanci ta duniya da tabbatar da amana Transparency International da ke nuna yawanci shugabannin Afirka sun yi alwashin yaki da cin hanci a lokacin campaign amma da alamu yaki yana gallabar su saboda tsanantar matsalar da watakila kasa hukunta wasu idan sani ko ma a ce waɗanda suka fi ƙarfin doka. Ƙasashen kudu da sahara da suka hada da yankunan Afirka ta yamma na cikin wannan matsalar tsundum inda kusan mutum zai wuya ya samu wata alfarma ko da ko haƙƙinsa ne ba tare da bada na goro ba. Wani jami'in diplomasiya da ya yi aiki a wasu ƙasashen Afirka ya duba tsanantar da lamarin yayi a Najeriya fiye da wasu ƙasashen yankin.
Corruption da shi shugaba Buhari ya ce yana so ya fighting, ina ji shi ma sai ya koma ga ma'aikatan gwamnati. Su suke taimakawa 'yan siyasa wajen satan kuɗin gwamnati. Kai misali ma kaman a ce a wasu ma'aikatun mu ɗauka ko na ƙasashen waje. Ma'aikaci da zai retire a December nan an ɗauke shi an kai shi aiki a ƙasan waje. Bayan kuma a dokan na civil service ya kamata a ce ya tafi retirement leave wata uku kamin nan lokacin retirensa. Na Najeriya in ma ba mu zo kan namba ɗaya ba to ba za mu wuce ɗaya zuwa biyu ba. To kuma ga abinda shugaba yake so ya fighting amma su ma'aikatan gwamnati. Yana fighting din corruption su ko suna warwarewa ta wani wuri.
Mai sharhi kan lamuran demokuraɗiyya Anas Danna Yaba na ganin wawura dukiyar al'umma ya zama ruwan dare ga waɗanda suke rike da mukamai koko suka taɓa riƙe manyan mukaman.
Duniya ba ƙasar da ake sata irin Najeriya. Za ka ga mutum bai aikin komi ya zama gwamna ya zo ya gina gida gidan musamman zai kai naira miliyan 500 ko 1 biliyan. Ina samu kuɗi. Abin ma ban tsoro wai mutane su to su ɗibi kuɗin jama'a wai talaka su taru bakin garkarsu. Kuɗin da anka ce a ba mutane ilimi. Wai ka tai garka wanda ɗiba maka kuɗi kana mai hwarinci kana zaune bakin garka tai kana roƙo ya roƙo kuɗi shi baka.
Kana nufin su ma talaka suna da nasu laifin kenan.
Talaka suna da nasu laifi sosai. Wato abin da ka dibi wa ƙasar ga yau duk gwamnatin da shekara 8 ya ɗibi kuɗin jiha ta hedi naira biliyan 150. In ka tai Dubai za ka ga ginonin su. In ka tai Ingila za ka gane su da gidajen nan ma da sun kasu Ingila biya suka yi haraji ake cin su suna biyan gidajen.
Anas kai ba jami'in yaki da cin hanci da rashawa bai naka samu irin waɗannan bayanai.
Ga sunan da filazoji Abuja da gidajen haya in ka tai Dubai za ka ga filaza a ce maka ta wani ce ina samu kuɗin. Arzikin da an Najeriya ya wuce a bari dan Najeriya shi tai shi bara. Arzikin da akwai Najeriya ya wuce a ce in Najeriya sun lalace sun koma Ghana suna karatu ko sun koma Sudan. Yau saboda lalaciya Kenya an ka ce wai in Najeriya suna zuwa karatu.
Rahoton na cibiyar yaki da cin hancin ya ce akwai kasashen da ke tabukawa wajen wannan yakin a nahiyar kamar Botswana, Lesotho, Burkina Faso da Senegal. Shin wannan gwamnati ta Najeriya za ta samu nasarar jera kasar rasahun masu kyamar cin kuɗin haramun? Lokaci ne zai nuna. Don kuwa sanannen kauli ne a Najeriya in ka ɗaura yaƙi da cin hanci to shi ma hancin zai yunƙuro don ramawa. Nasura da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ai tsoron kwallo na banza ne kwallo. kale din kabi ni ba zan fasa waka ba na Allah ya abinci na kowa ne sani da waka ne kuma kowa sani waka ne
to madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu agogon mu na cewa karfe 10:15 yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraro Jummai Ali ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na sai bango ya tsage har yanzu muna tare da Alhaji Ubamana mataimakin daraktan yada labaru na hukumar Alhazan Najeriya wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage yau za mu fara ne da wannan tambaya daga kanan dabo
Assalamu alaikum
wa alaikum salam
ina na rabi ne waya nima wa shugaban kungiyar jimurta sashen network of nigeria tambayar da zan yi wa shugaban bako ita ce guda biyu ne
to
na farko ina so in tambaye shi cewa me yasa sau da yawa ake samun matsala wajen tafiyar alhazanmu ko dawowarsu abinda nake nufi duk sanda za a kai shi zuwa ƙasa mai tsarki sai an samu matsala ma'ana sai an nemi ma alfarma daga ƙasashen domin su ƙara mana wasu kwanaki domin a ƙara su izi alhazanmu haka ma wajen dawowa ina fatan bako ya fahimci wannan tambaya wannan tambaya ta biyu ita ce wannan yanayi da aka shiga na asarar rayuka a ƙasa mai tsarki wanda a hasashe da kuma masana yadda suke faɗi ba a taɓa samun kamar wannan ba to kuma har ya zuwa yanzu ba a ji hukumomi sun ce za su ɗau wani mataki a nan gaba don kone da kaucewa faruwar hakan ba me za ka ce dangane da wannan kuma bayan haka wanne yunkuri hukumar hajji ta ƙasa take yi na ganin an biyawa waɗanda suka mutu na kasancewar jiha ta ta Kano kusan tana ɗaya daga cikin jihohi na biyu waɗanda aka fi asara a wannan ƙasa ta Najeriya
to ka gama tambayoyinka
eh waɗannan su ne tambayoyi
to malam Abubakar ji tambayoyin nasu ko
na ji
to
na farko dai a ina gaba kaiwa ita hukumar Allah zai kotu jihohi adalci ba idan ka ce wai a shekaru kamar 5-6 da suka wuce ana samun wahalar ɗaukar mahajjata a Najeriya a zan iya bugun kirji in ce ma babu a wannan shekarun da na faɗa ba ranar da a ita ƙasar Najeriya ko su irin hukumar Allah zai ta ƙasa ko gwamnatin Najeriya ta nemi alfarma cewa ƙara mata lokaci ba ta gama ɗaukar mahajjatanta ba sai ma gama aiki jigilan da muke wani lokaci har sati guda kafin a rufe filin jirgi na sarki Abdulaziz na Jidda kuma bugu da ƙari ma yanzu don ma a samu sassaucin abubuwa mahajjatanmu ba kamar yadda suke sauka Jidda ba yawanci sama da fiye da rabi fiye da kasi sun alal misali bana Jidda suka sauka Madina suka sauka ba su ma sake ziyara ba sakamakon yadda da na kafa ga ta Jidda sai ka ta shiga mota ka je ka ziyara an ko lokaci ya kure sai ka tsaya bayan Arafa ka je ki ziyara ba bana kwata-kwata mahajjatanmu da suka tsaya suka koma yin ziyara saboda nasarar da aka samu zuwa kai su Madina sai kai bai taka karaya karya ba wajen dawowa zan fahimci damuwar da mutane ke nunawa dalili ko shine yawancin mahajjatanmu da an sako Arafa duk dan kudin da yake gurin su zubuli take saya da shi sai ka ga mutum ya tsaya wani lokaci na abinci ma ya zama mara kaya wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ita hukumar Allah zai ta kasa ta ba da shawara a dinga ciyar da mahajjata a Makka da Madina don koda ba ka da kudin da za ka kara sayan guzuli abinci ba zai zama maka matsala ba to yawanci sai daga kowa shi dole sai yake a ɗauko shi a kawo shi a kan lokaci wannan kuma ba zai yi ba babban matsalar ma da ake samu shi ne a ita wannan shi wannan filin jirgi sama na sarki Abdulaziz kusan kowa ta nan yake tashi ya koma gida na ce a ƙasashensu so ba Najeriya kaɗai ba ce kowa ƙoƙari yake bi wannan hanyar ya dawo gida so akwai cunkoso yawanci sati na farko gaskiya ana samun cunkoso sai bayan sati guda ne abubuwa ke dan budawa to saboda wannan damar mutane da yawa sai su suna wannan korafin ba tare da fahimtar me ke kasa ba tambayar ta biyu, wannan abun da ya faru gaskiya ita hukumar Saudiya abin da ta nuna wa kasar duniya shine, kasashen duniya shine za ta sa kwamiti ya tsaya ya bincika ya ga dalilin da ya sa wannan abu ya faru kuma yaya za a yi a yi maganin shi gaba. Matsayin Najeriya a nan ko hukumar alazaitin ƙasa shine shawarar da ta bayar duk wata ƙasa da ta rasa mahajjacinta ko ya ji ciwo a wannan hatsari da ya faru, to ita ma a janyo ta a sa ta cikin wannan kwamiti don a ba shi fuska da kowa zai san an kare ƴancin mahajjacin shi. Maganar diya gaskiya yanzu in kai maganar diya tunda wannan kwamiti ba wai tabbatar mana aka ya fara aiki ba ko ko an ce mu zo mu shiga, za mu jira ne mu ji sai mun ji me wannan kwamiti yake yi na gyara ko na bada diya kafin mu kai kukanmu. Da fatan su wanda suka riga mu zan gidan gaskiya Allah ya saka musu ba su jannatul firdaus.
Amin. To wannan tambaya da ya yi Malam Uba ya sa ni ma ina da tambaya.
To babban magana.
Wasu jihohi suna da tsari mai kyau, wasu jihohin ko me yasa ne idan za a tafi in za a je aikin haji kafin alhaji ya tafi sai ya wahala, tunda akwai wanda za a ce ya zo za su tashi amma zai kwana biyu ya wuni sai dare a tashi, kuma sannan inda ake aje mutanen nan ka san yadda pilgrims camp yake, ba wani tsari aka yi ko a ce hotel ko wani abu, haka kuma dawowa, kuma bisa bayanin da muke samu ƴan Najeriya ne ake barsu a waje cikin reception ma ba a bari su shiga, sannan kuma an ce muku ku zo za ku tashi, kun zo nan kun kwana kun wuni. Wasu jihohi in sun ga cewa ba jirgin sukan kama ma wasun su hotel, me yasa haka ke faruwa? Duk dai akan tambayoyin da yi. Sannan batun wannan turereniya da aka samu bisa bayanin da muka samu akan cewa to wani yawa aka ce wani ya rima ko kuma duk wani mai mukamin su idan zai zo shi ya je jifan shedan sai a rufe hanya, bisa bayanin da muka samu kenan suka rufe hanya dan shi wannan dan mutun ɗaya kawai ya wuce shine wannan abu ya faru. To ina gaskiyan wannan batun kuma diya din nan mun samu labarin akan cewa ita ƙasar Saudi Arabia ai abin na faruwa, shi kanshi sarki Salman na Saudi Arabia din yace za a biya diya, ya sun ma faɗa adadin kuɗin da za su ba wanda ya rasu da kuma wanda ya ji ciwo.
To ajiya bari mu fara da maganan wahala da jihohi ke samu wajen sai alhaji su kai suna Saudiya. To an ce gaskiya ɗaci gare ta, wato gaskiyar abin shi ne yawanci alhaki wani abu yana kan jihohi, kuma su kamfanonin jirage su ma lokaci suna da nasu lai, don wani lokaci sai ka ga kamfanonin jiragen sun shirya amma jihohin ba su shirya ba, sai su ce muka ko kuɗin guzurinsu bai shiga hannu ba, banki bai kawo abun nan da sauri ba, su kawo dai wani dalili da zai ya sa a samu rashin tashin jirgin nan a kan lokaci. Jihohi na da laifi.
To me yasa suke ce alhazai su zo a wahalar da su, me yasa ba za a basu a gidajensu ba sai an tabbatar jirgin zai zo sannan a ce su zo?
To gaskiya wannan sai dai wannan tabbatar sai yawa jihohi.
To
ya ba ni da
alhazai.
Na biyu kuma gaskiya kamar yadda na ce jihohi na da laifi, kamfanonin jirage na da laifi, amma abin da ita hukumar alhazai ta yi kokarin yi don a samu magance wannan abin shi ne kowanne daga cikinsu in ya kare doka an sa tarar da za a mar don ya shiga hankalin shi zuwa gaba, kuma su jihohin nan da kamfanonin jiragen nan sun san ana haka. Alal misali kamar magana da kika yi na ciyar da mahajjata, ba jihohi ke ciyar da su ba, idan kamfanin jirgi da aka ba alhakin ɗaukar jiha ya ce a fito da mahajjata su ko filin jirgin sama, idan suka zo babu jirgi to doka ce ta ce dole ya kai su, tun suka za a tsaya wani lokaci dole ya kai su hotel su kwana kuma ya ciyar da su, duk da yake ita hukumar alazai tana da shirin ciyar da mahajjata a nan filin jirgin sama, amma doka ta ce shi kamfanin jirgin nan shi zai ɗauka alhakin ya kai su hotel su kwana ta jirgi ya zo ya ɗauko su ya sa su a jirgi su koma. Akwai kuma laifi guda ɗaya shi ma da yake ake samu tsakanin wani lokaci gaskiya fa sun gaji nake ganin laifin su, amma wannan ya fi faruwa da kamfanonin jirgin yawo.
To a saboda kurewar lokaci sai makon gobe idan Allah ya kai mu, Alhaji Obama na zai ba da amsa ga sauran tambayoyin da na yi masa. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta fari ta fito ne daga Bilyamin Rabi'u Kuringafa da Bashar mai gyaran rediyo da Malam Garba na Halikamba, wanda suka ce hakika mu al'ummar Najeriya muna jinjinawa gwamnatin Bawa Buhari akan yadda ake kamen wasu masu hannu wajen talauta ƙasar mu Najeriya ta hanyar wasosan biliyoyin daloli. Da fatar wannan zai zama darasi ga masu rike da mukaman gwamnati a Najeriya. Shi kuma Naziru Abubakar Sabugo saucewa yayi hukuncin ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da laifin yi ma yara mata kuma zafi haɗe daidai da yadda addini ya tanada shine kawai zai kawo ƙarshen wannan ɗabi'a a Najeriya da ma nahiyar Afirka da duniya baki daya. Muna jajantawa da kar haɗin gwiwa da ma taimakon sojojin Kamaru bisa nasarar da suka samu na kashe ɗan ƙungiyar Boko Haram tare da kwato mutanen da suka yi garkuwa da su. Muna fatan Allah ya ƙara bada nasara. Sako daga Sanusi London Boy Gaidan. Sai kuma sakon sa da Idi Daura wanda ya ce yau ranar nakasassu wadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware, amma har yanzu nakasassu ba su samun kulawar da ta dace. Ganin ana son ƙuri'unsu a lokacin zabe, amma da bukata ta biya sai a maida su gugun yasa. Shi kuma Buba Mai Goro gashiwa cewa yayi gwamnatin Najeriya ya kamata ki tashi tsaye akan masu kafa Biafra, kada su yi karfi lamarin ya gagari kwandila. Da ƙarshe sai sakon Muhammad Sulagari Rijiya wanda ya ce ya zama dole ne mahukuntar ƙasar Amurka da na tarayyar Turai su ɗauki matakan sanya idanu akan kasuwannin sai da makamai a nahiyarsu. Yin haka ne kawai zai kawo mana ƙarshen yawaitar hare-haren 'yan ta'adda a duniyar tamu ta yau.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, bari mu koma gurin Aliyu ba mu takaitaccen labaran duniya.
Hukumomin birnin San Bernardino da ke jihar California ta na Amurka sun ce sun ba da sunayen mutane biyu da suka kai farmakin nan da bindigogi jiya akan wata cibiyar kula da mutane da ke fama da nakasa, har 14 daga cikinsu suka rasa rayukansu, wasu 17 suka samu rauni. Mutane da aka ba da sunansu ta hannun kwamishinan 'yan sanda Bernardino ɗan jarin Burguwan sun haɗa da Sayyid Faruk ɗan shekaru 28 da haihuwa wanda na Amurka aka haife shi ko da yake Balarabe ne, da kuma wata mace mai suna Tashfin Maliki a shekaru 27 da haihuwa da ake zaton matarsa ce, wasu kuma na cewa sun da ya shirin aure ne. Amma dai abin ya faru ne lokacin da shi Faruk ɗin yake wajen shirye-shiryen bikin Kirsimeti da ake wasu na kasa su ɗin, kuma ya bar wurin cikin fushi ya je ya dawo da ita matar wannan su ɗauki da bindigogi sannan suka fara wannan harba-harba. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa jiragen saman yaƙin Ingila yanzu sun fara fatattakar sansanonin mayakan ISIS da ke Siriya bayan da majalisar dokokin Ingila ɗin ta amince da ayi haka.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa a huta lafiya. Amma kar ku kashe rediyonku domin shirin yau da gobe na nan tafe.